الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الدسادوا أن يمتين ترى قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تاريخ دا 47 ودا سيدي دي دا رانر 26 قواتن بيو شترا تدبو بيو دا 26 تميلادية يوزامي مجلسين ترى تكيم مجالس امو نا تفسير القرآن واند مكيي اوان اتشتن وطن رمضان اوان مسلاتي نا الفرقان اوان نغرينا منكانو الله يقارم اوان نغري سري دكاريا دا البركة سورة غرور ومسلمي يو ان شاء الله زام تاشي سورة غافر كو سورة المؤمن كو سورة حاميم المؤمن اما كاكونا غا تنبايا بيودا اكتورو wannan yace dan Allah assalamu alaikum dan Allah malam ayi mun karin bayani dangane da kunna turaren wuta a halin mutun yana azumi kuma ya shafi hayakin in Allah ya ji kan hajjia ya kara malam lafiya amin mun yi bayanin hukuncin turaren wuta ga mai azumi da cewar shi turaren wuta sashi ba laifi bane da jin kanshin sa amma shakarsa shine akwai malamai da suka karya azumin wanda ya shaki turaren wuta saboda yana da jiki ana jin sa a cikin makogaron aka shake shi dan haka waɗansu malamai suka karya suka ce wanda yake shakarsa to wannan azumin sa ya kare to akwai malamai da suka ce a ai ba jinsin abinci bane ba kuma nau'i ne na abinci ba dan haka babu laifi ko da mutun ya shake shi din wal ahwab mafi tsantseni shine mutun ya guje shi musamman shakarsa din ko shiga wajen da hayakin yake tashi amma idan bayan an sanya shi ya turara daki an cire shi daga dakin to wannan babu laifi ko da rana ne amma a sanya shi yana hayaki yana turara sannan mutun ya shiga dakin yayin da hakorin yayin da hayakin yake nan to a hakika wannan zai iya cutar da azumin sa musamman saboda asali waɗanda suka bata azumin nasa sun gina ne azumin wanda ya haka sun gina ne akan asali sahihi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda koyaushe in muka zo wannan gaba muna yawan fadin sa hadisin Laqis ibn Sabira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima wato kai isa matuka wajen shakar ruwa a wajen alwala sai in kana azumi kaga ruwan da ake shaka ta hanci ba abu ne wanda yake zai zamanto yana da sifar abinci ba ko mai kosarwa ko zai zamanto yana da wannan sifar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin abin da zai sa ka shaki ruwan har ya wuce ta makogaranka saboda isa matuƙa wajen shaka yayin da mutum yake azumi inda ba azumi ba ana so mutum ya isa matuƙa wajen shakar ruwa a hancinsa amma in a cikin azumi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda lokacin to kaga wannan ya nuna kan cewar abin da yake shiga cikin makogaro ta hanyar a hanci za a guje shi to kuma turaren wuta yana shiga cikin makogaro ta hanyar hanci dan haka bisa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a guje shi amma a ce wanda yayi haka din sai ya rama azumi to wannan yana bukatan karin dalili mai karfi kamar yanda ya zo a fatuwar waɗansu malamai kamar fatuwar Sheikh Abdul Aziz bin Baz yana cewa bai bata yace ba za a ce wanda yayi haka ba sai ya sake azumin sa amma al-ihtiyat tsantseni shine mutum ya guje shi to sannan shi kuma wannan yace Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana da imani amin yace wata bayar Allah ce tana driving wasu yara suka biyo one way suna guje-guje a babur sai ta buge su mutum ɗaya ya rasu bayan kwana ɗaya kuma ɗaya ya kara rasuwa to wasu sun ce azumi 60 za ta yi, wasu kuma sun ce 120 za ta yi. Shin wanne ne ya inganta? Allah ya sa ta da alkhairi. Wato shi azumi 60 da ake yi kafara ce akan mutum ya zamanto sababi sanadi na wato fitar rai, to kuma kowane rai yana da wannan alfarmar. Saboda haka da adadin rayukan da suka rasu sakamakon yadda mutum ya zamanto shi ne ya sabbaba salwantar ransu, to da adadin kafarar da za ta yi. Saboda haka azumi 120 za ta yi, sai dai ba dutara ba, za ta iya yin 60 ta huta, in ta da ƙara samun ƙarfi ta sake yin wani 60 ɗin. Kuma Allah ya sa wannan ya zamanto mata kafara.
Wanda yana cikin tafiya wani ya zo a guje ya faɗa masa.
Mutumin da yake cikin tafiya wani ya fito a guje ya zo ya faɗa masa, in ta gabansa ne ya faɗa masa, to wannan kafara ta hau kansa. Amma in ta bayansa ne ko ta ko ta kwiɓinsa bai gani ba, wannan jinin hadar ne babu komai. Amma in ta gabansa ne, a wannan wanda yake tafiya akan abin hawa yana da haƙƙin duk abin da yake gabansa. Saboda haka ko da ya taho a guje bagatatan ɗin ya zo ya same shi, wannan zai ɗauka musiba ce, Allah ya afko masa. Domin sai mutum wanda yake nuna wajarcin a rinka taka tsantsan yayin da ake kan abin hawa. Amma in ta baya ne ya zo ya same shi ko ta kwiɓi, wannan babu komai, ya zamanto jinin hadar ne. Ko da yana gangance, in dai ta gaba ne, in dai ta gaba ne, saboda za ka iya kaucewa. Saboda za ka iya kaucewa. Wani lokaci mu a nan ba a yi, ban sani ba ko suna yi, amma dai na san a ƙasar Saudiya su suna yi. Idan aka samu wannan suna zuwa su gwaje-gwajensu su nuna cewar ga wato ga kowa gudumawar da ya bayar akan salwantar ran. A ce ga miƙidarin kuskuren wanda aka kashe, ga miƙidarin kuskuren wanda ya buge din. Za a iya cewa alal misali cewar wannan abin da ya faru su da suka zo su ne suke da laifi kashi 70 cikin 100 alal misali. To wannan zai yi amfani wajen diya, sai a ce wajen diya zai biya diya wato zai biya diya kashi 30 cikin 100, tunda kashi 70 cikin 100 kuskurensa ne, wannan sai ta zamanto diyar hadar ce, ta tafi a banza, jini ne wanda ya tafi, ba za a biya masa diya ba. Amma 30 cikin 100 wanda yake shi ne gwargwadon kuskuren wanda ya buge din, to sai a kasa diyar kashi 100 ya biya kashi 30 cikin 100. Amma kafara ba ta karkasuwa. Kafara tunda shi wannan ya riga ya rasa ransa, kuma wannan waƙi'a ta afko a hannun wanda dalilinsa ne, haɗuwar dalilinsa ne ya zamanto ransa ya fita, to sai ya yi kafara. Don ko su a can haka suke, idan aka raba rabo ɗin zai yi amfani wajen kuskure, wajen biyan diya. So ko nan ma na san ƴan sanda an ce suna yi. Suna yi su ce ga wanda yake da laifi, ga wanda yake ba shi da laifi. Wataƙila kuma ma suna kasa laifin su ce ga kasan laifin wanda aka buge, ga kasan laifin wanda ya buge. To duk wannan zai yi amfani wajen diya, amma baya amfani wajen kafara. Domin kafara bata kasuwa. Bata kasuwa a ce rabin kafara, rubu'in kafara, babu asali a cikinsa a shari'a. Na'am. In wanda aka kashe ya yi ganganci, za a ce ya kashe kansa? Ba za a ce ya kashe kansa ba. Kashe kai shi ne mutum ya je ya kashe kansa da kansa, ya san cewa kashe kansa zai yi. Amma ganganci yana tuƙin ganganci saboda ya samu sabuwar mota, ko kuma bai saba taka irin wannan motar ba, saboda haka yake tuƙi na ganganci. Wannan ba za a ce ya kashe kansa ba, sai dai ya jefa kansa cikin halaka. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وعمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
سورة غافر wannan ita ce sura ta farko daga cikin surorin da ake ce musu Alu Hamim iyalin Hamim
na'am
kun san shi Alu ba amfani da shi sai ga mai daraja za a ce Ahlu Fulan iyalin wani Ahlu za a ce amma in mai daraja ne sai a ce Alu kamar yadda ake cewa Alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce ahlu Muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam ana cewa ahlu baitihi amma ba a ce ahlu Muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam al'adar larabawa ne to saboda haka saboda girman waɗannan surori aka ce musu Alu Hamim surori ne guda bakwai kowace daga cikin su ta fara da Hamim waɗannan harufa guda biyu daga cikin al-huruful muqatta'a to ita wannan sura ana ce mata Hamim al-mu'min ana ce mata Hamim al-mu'min wato Hamim da take ambaton kissar mu'minu ali fir'aun wanda kissarsa za ta zo a cikin wannan sura domin ya zo a hadisin Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a Hamim al-mu'min man qara'a ayatul kursi wa awwalu Hamim wa awwala Hamim al-mu'min usima dhalika al-yawm min kulli su wanda ya karanta ayatul kursi da kuma farkon wato Hamim al-mu'min ya ambace ta da wannan suna za a amintar da shi daga dukkan mumuna a wannan rana a wata riwayar kamar yadda tazo wanda ya karanta ta hina yusbihu hufiza bihima hatta yumsi wanda ya karanta lokacin da ya wayi gari za a tsare shi da waɗannan guda biyun ayatul kursi da farkon Hamim din nan har yamma wa man qara'a huma hina yumsi hufiza bihima hatta yusbih wanda ya karanta su a yayin da yamma tayi za a tsare shi da su saboda su har sai ya wayi gari wannan hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi yace hadisi ne gharib domin hadisi ne da ba a san shi ba sai ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Abi Mulaika al-Mulaiki wanda ake ce masa al-Mulaiki wanda malamai suka yi sabani akan karban hadisin sa ko rashin karban hadisin sa mafiya yawa sun tafi akan cewa mai rauni ne wajen haddasa to kuma da yake ya kadaita da shi yasa aka samu manyan malaman hadisi suka raunana hadisin to amma karatun ayatul kursi da safe tana da shahi daga hadisin Abi Huraira sai dai karanta ita wannan farkon suratu alin wato Hamim al-mu'min ba ta da wani shahid sai ya tsaya a matsayin cewa wannan wato abu ne wanda da'ifi ne sai dai za a iya amfani da shi wanda za a iya aiki da shi a cikin abubuwa waɗanda suke na fada'ilul a'mal kamar wannan to wannan a bisa sabani na malamai waɗansu suna ganin tun din abin raunin nasa ba mai tsanani ba ne za a iya amfani za a iya shi yasa ma Imam Nawawi ya ambace wannan a cikin littafinsa Al-Afkar na afkar din safa da yamma duk da Ibn Hajar ya bayyana raunin nasa a cikin takhrijinsa da yayi Nata'ijul Afkar to shahid anan kun ga sunan ambatanta da alu hamim da hamim almu'min yazo a cikin wannan hadisin haka zalika ana ce mata suratu ghafir kamar yanda yake alquranan da mutanen maghrib suke rubutu da shi yawanci quranan maghrib ana ce mata suratu ghafir saboda farkon surar da ta kunshi fadin sifar Allah ghafirudz dhanbi wato suran mai gafara alghafir Allah kenan to ana ce mata suratu ghafir ba suratu alghafir ba suratu ghafir so wato sunan da ake ambaton ghafirudz dhanbi haka haka dalika ana ce mata na'am suratu ghafir da suratu hamim almu'min waɗannan sunaye sune waɗanda sune daga cikin waɗanda suka zo wajen ambaton sunan wannan sura sune dai suka shahara ana kuma ce mata suratul taul saboda cewa da yazo a ciki zib taul ana ce mata haka sunaye uku dai haka malaman ilmin alqur'ani suka ambaci waɗannan suraye sunaye daga ciki wanda yazo a cikin hadisi shine suratul hamim almu'min to ita wannan sura kamar yadda muka ambata ita ce sura ta farko daga cikin surayen surori da suka fara da hamim waɗannan surori waɗanda suka fara da hamim wato ana ce musu alu hamim ana ce musu kuma alhawamim ana ce musu alhawamim yazo a cikin sahih al-bukhari daga hadisin abdullahi bin mas'ud yana cewa na san al-nabair suna surori masu kama da juna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hada su wajen sallah in ya karanta wannan sura a raka'a farko to ga surar da zai karanta a raka'a ta biyu yace ta karshen su sune surataini min ali hamim surori biyu daga alu hamim to a wata riwayar sai ya fassara ta da cewa sune hamim ad-dukhan da amma ya tasa'alu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su ya karanta su tare wato a cikin sallah waɗannan annaba'ir din ibn hajar ya dibiye su ya ambace su a cikin sharhin wannan hadisi a cikin sharhin sa na Fathul Bari a cikin sharhin sa na Fathul Bari a cikin kitabu Fada'il al-Qur'an ita hamim ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya zo na falalata daga al-muhallab ibn abi sufra yace naji wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in buyitum falyakun shi'arukum hamim la yunsaru idan wato aka far muku cikin dare kuka cakuɗa da juna ko kasa gane waye naku waye ba naku ba to alamarku ta zamanto hamim la yunsaru wato wannan ita ce secret din da annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su na su gano junansu idan suna cikin yaki alamar cewar kai ahali ne wato kai kana cikin sahun mu'minai to a ce a ji ka ce hamim la yunsaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to shine ɗaya daga cikin shurah na wannan hadisi kamar yanda Fairuz Abadi ya ambata a Aunul Ma'bud yake cewa wannan ishara ne ga cewa waɗannan surori mabuɗan nasara ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace hamim la yunsarun hamim ba za a ba su nasara ba to shi yasa zaka samu a cikin addu'o'i da suka zo irin waɗanda kamar sarkin musulmi Muhammad Bello da ma Shehu Abdullahi yayi ishara gare su a cikin Tazinul Waraqat a cikin addu'o'i da suka rinka yi wanda suka samu taimakon Allah wajen yaƙoƙin su shine addu'o'i da aka samu daga magaba daga waɗansu malamai suna yi wanda a cikin su akwai yin addu'a da hamim din musamman ma wannan hamim din hamim hamim la yunsarun da hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim hayya zuwa ga ilayhi al-masir domin neman taimako da neman samun rinjaye akan abokan gaba to wannan sai ya samo asali ne daga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa sahabbai cewa idan wato aka far muku cikin dare to ku fadi wannan in kun hadu da juna don ku gane waye naku waye ba naku ba to kuma a cikin fadan sai ya zamanto ya kunshi mabudi daga cikin mabudan samun nasara mabudi daga cikin mabudan samun nasara an ruwaito daga Abu Darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Umayr ibn Ajlan ibn Kathir ya kawo shi daga cikin abubuwan da ya dauko ne cikin fadailul Qur'an na Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam yake cewa haddathana Mis'ar ibn Kadam amman haddathahu to akwai inqita'i daga wanda ya bashi labari anna rajulan aba ra'a Abu Darda wani mutum ya ga Abu Darda radiyallahu anhu yabni masjida yana gina wani masallaci faqala lahu ma hadha fiti menene wannan faqala abnihi min ajli ali hamim yace ina gina shi ne saboda domin surorin alu hamim wato dan ya shiga ya rinka karatun surorin alu hamim kenan wa qad yakunu hadha almasjid sai ibnu kathir yace وقد يكون هذا المسجد الذي بنى وقد يكون هذا المسجد الذي بناه ابو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب الى داخل قلعه دمشق ذي iya kasancewa wannan masallacin da Abu Darda ya gina shi shine masallacin da ake nasabta shi a cikin wato qal'a wajen wajen da dakaru suke shiga su bayar da tsari ga gari kuma su su rinka korar mayaka in sun zo dannowa cikin gari wato kamar kun san ake ganuwa akan yi wani waje kuma a cikin ganuwar wanda za a sanya dakaru a wajen to nan wajen shi ake ce maqala'a shi ake ce maqala'a da turanci shi ake ce ma fortress inda mutane ake shiga to a birnin Damascus su sai Ibn Kathir sun samu wannan akwai masallaci a cikin wajen shine Ibn Kathir yake cewa la'alla wannan masallacin da yake cikin wannan wajen shine wanda Abu Darda ya gina shine wanda Abu Darda ya gina wa qad yakunu siyanatuha wa hifdhuha bi barakatihi wa barakati ma wudi'a lahu tayu kare wajen ita alqal'al wannan wato mafakar da kuma wajen wato bada kariyar wannan ganuwar da aka yi tsare ta da kiyaye ta da albarkar shi Abu Darda da kuma albarkar abin da ya sa a ciki wato shine na yawan karanta Alu Hamim a wajen yace fa inna hadhal kalam wannan magana tana yadullu ala an-nasr ala al-a'da wani yana nuna samun nasara akan bayin wato akan makiya karatun Alu Hamim yana kawo nasara akan makiya yace kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-ghazawat kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbansa a wani yaki daga cikin yakoki in buyitumul layla faqulu hamim la yunsarun wa fi riwayatin la tunsarun in aka far muku cikin dare to ku ce la hamim la yunsarun ko kuma la tunsarun ba za a ba su nasara ba ko kuma ba za ku samu nasara ba wato ku gaya ma abokan gaban haka nan shi sai ya zo shi da riwayar faqulu badalan min falyakun shi'arukum alamaku alama da za ku gane juna ala ayi halin kun ga wannan shine aka samu malamai suka yi aiki da shi musamman malamai waɗanda suka shiga cikin fagen yin jihadi kamar Shehu Usman da su Shehu Abdullahi da su Shehu Sarkin Musulmi Muhammad Bello a cikin yakoki da suka rinka yi domin ɗaukaka addinin Allah sun yi istinadi da addu'o'i da suka rinka yi kan Allah ya ba su nasara akan abokan gaba tunda ba yawa gare su ba ƙarfi gare su ba kuma suka zo suka fuskanci dauloli waɗanda sun dade a cikin mulki suka fuskance su da yaki Allah madaukakin sarki kuma ya ba su nasara albarkacin wato tawassuli da suka rinka yi da addu'o'i waɗanda suke na sirrace-sirracen da ke cikin alkur'ani mai girma. To sai mu shiga ita wannan sura makkiya ce, sura ce da aka saukar da ita a Makka bil ijma, kuma abinda ta kunsa ta kunshi bayanin shika-shikan imani na cewar alkur'ani mu'jiza ne, da kuma raddi akan kafirai da suke yin mujadala da alkur'ani domin su wato bice hasken gaskiya, da kuma tabbatar da manya-manyan halittun Allah wanda yake ake neman da mai imani da shi, yana daga cikin jumullan imani da gaibu, wanda imani da gaibu yana daga cikin shika-shikan imani. To daga cikin imani da gaibu, kai imani da abubuwan da Allah ya ambata wanda ya buya a gare mu, kuma ba mu da wani dalili na gaskatawa in ba abinda Allah ya gaya mana ba, wanda daga cikin wannan akwai hamalatul arsh, mala'iku dake masu dauke da al'arshi, mala'iku masu dauke da al'arshi, wanda ambaton su ya zo a cikin wannan sura. Haka zalika da kuma wato kissar mu'minu ali fir'aun, mu'minin da ya yi imani daga cikin mutanen fir'aun domin ya zamanto a aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai akan taimakon Allah madaukakin sarki da yake bawa bayinsa yayin da suka fawwala al'amarin su ga Allah, tunda a cikin kissar akwai wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, da kuma surar ta nuna karfin addu'a da kan cewa alƙawarin Allah ne inda aka roke shi zai amsa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sannan ayar, sannan surar ta bayyana kuma abinda zai sa kafiresi izina da al'umomi da su gabata gabanin su, cewa an samu al'umomi, manzanni sun zo ma al'umomin su, sai mutanen manzannin suka rinka alfahari da abinda suke da shi na ilimi, suka kiyarda da annabawa, abinda suka kasance suna yin izgili da shi yazo ya kewaye su, yayin da suka ga wato rukun Allah ya zo, sai a lokacin ne suke cewa amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun, cewa wannan ita ce sunnar Allah da waɗanda suke ƙaryata manzanni ba wani abu ne yake sanya su suke ba, suna ganin sun fi abinda suke akai yafi abinda yake wajen manzanni suka yi fariya. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su yayin da suka ga azabar Allah, to lokacin nan suka ce sun yi imani, Allah ya ce imanin su ba zai yi amfani su ba yayin da suka ga azabar mu, wannan ita ce al'adar Allah. To akwai tunatarwa, sunar ta zo ta tunatar da mu da al'adar Allah. Sunnar Allah shine kan cewa yayin da azabar Allah ta sauka, imanin wanda da bai imani ba zai amfane shi ba, wanda kuma duk ya kasance a cikin kafirci asara za ta tabbata a gare shi. Saboda haka da wannan abun surar ta kare da wa'azi surar ta kare. To wannan shine a takaice sakon abin da surar ta kunsa bisa al'adar surorin Makka na tabbatar da shika-shikan imani. Allah ta'ala ya ce hamim, wannan suna daga cikin alhuruful muqatta'a da Allah ne kadai ya san ma'anarsu, amma waɗansu malamai sun ce wannan suna ne daga cikin sunayen Allah, saboda fassara hadisin hamim la yunsarun sai ya zamanto hamim wai kamar wato cewa ake ya Allah la yunsarun, kar a ba su nasara, waɗansu sun fassara da wannan. To amma ba a, duk da yake ana tawassuli da shi a matsayin lafazi na alkur'ani a roki Allah da shi, amma ba za a yanke akan cewa suna ne daga cikin sunayen Allah ba, in ba da abin da yake isharar tabbas akai ba. Amma waɗansu daga cikin salaf sun yi istinbaɗi daga wannan hadisin cewa wannan suna ne daga cikin sunayen Allah, amma kasancewar wato zance ne daga yana daga cikin kalmomin Allah, ana rantsuwa da shi, ana kuma istishfa'i da shi, neman taimakon Allah da shi, ذاك إيا ذاك شيء اللهم بحرق حاميم الله إنا روقنك سبود حاميم كي من كذا دو من كمد كاتشيني إنا الله إنا روقنك بآية الكرسي كوكما إنا روقنك بالقرآن ما كمان شوانا تو إما سونان الله ني كما يندو وطنسو سكتش إما بسونان الله بني دي أنا إقسام أنا إما الله ما جياتشي to sannan Allah ne kadai ya san ma'anar wannan kamar yanda yake abinda dukkan malamai na magabata suka tafi akai cewa waɗannan harufa Allah ne kadai ya san ma'anar su illa kan cewar harufa ne da ake bude da Allah ya bude surori da su dan kuka kula ba inda waɗannan harufa suka zo a tsakiyar sura ko yaushe suna zuwa ne a mabudin surori kamar su alif lam mim da sauransu to hamim ma suna daga cikin wannan su su guda bakwai din tanzilu amma kuma kowanne daga cikin su yana ishara akan cewar abin da yake biyo baya bayan an ambace su shine tabbatar da mu'jizancin alqur'ani cewa alqur'ani gagara koyo ne gagara bado ne gagara zuwa da kamarsa ne wanda yake nuna izzar alqur'ani da kasancewa Allah ne kadai ya isa ya saukar da shi to shi yasa in aka ambace waɗannan harufa sai kaga abin da zai biyo baya abu ne da yake nuna girman alqur'ani to wannan aya da ta biyo baya ma haka ta nuna Allah yake tanzilul kitabi minallahi alazizul alim saukarwar da littafi minallahi daga Allah ne alaziz mabwayi alalim mai isa matuƙa wajen sani wato Allah ya tabbatar da saukar da alqur'ani daga Allah ne shi yasa waɗansu suke ganin hamim din rantsuwa ce wato kamar Allah ya ce ne hamim na rantsi tanzilul kitabi minallahi saukar da alqur'ani daga Allah ne wato Allah ya rantsi daga wato kamar Allah ya rantsi ne in ma ko ba dauke shi a matsayin rantsuwa ba to dai tabbatarwa ne daga Allah cewa saukar da alkitab wanda yake shine alqur'ani kun ga wannan shine sunan da suna mafi yawa a cikin alqur'ani na sunan alqur'ani alkitab littafin daga Allah yake ya sifanci kuma daga cikin sifofin da ya fada a wajen saukarwar ya ambaci waɗannan sifofi guda biyu al-aziz mabwayi wato ya buwaya da wani ya zo ya ce shi ne zai saukar da abin da ba Allah ne ya saukar ba ya ce shi ya saukar da shi kuma Allah ya kyale shi Allah ba zai kyale wannan ba shine al-izza shine wajihin sifanta Allah da izza anan buwayarsa ta sa ta hana wani ya ce zai zo ya saukar da alqur'ani a matsayin ya saukar da wani littafi tamkar alqur'ani kuma ya tafi a cewa alqur'ani na farko dai ba zai bashi balagar yayi ba kuma idan har yayi Allah ba zai kyale shi ba domin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin da a ce abin a kaddara ba mai yiwa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ma Allah karya da a ce zai kirkiri wata magana ya jingina ya zuwa gare mu inji Allah la akhadhna minhu bil yamin da mun danke shi da karfi wala taqana minhu al-watin da kuma mun yanke masa igiyar wato jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwarsa wato da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi wato inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gaske alqur'anin aka saukar da shi ba Allah ba zai kyale shi ba domin ƙarya fure take ba ta aya abinda duk Allah ya kyale ya tabbata to wannan ya nuna aya ne akan cewar Allah ya yarda musamman abinda aka danganta zuwa gare shi to shine wajihin cewa al-aziz sannan kuma al-alim masani ne cewa ya san mai gaskatawa ya san mai ƙaryatawa kuma ya sani da saninsa aka saukar da alqur'ani ba abu ne aka yi wanda yake bi sani ba kuma sannan mai cikakken sani ne saboda abinda alqur'ani ya kunsa na ilimin da ba wanda zai iya zuwa da shi sai mai cikakken sani wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai bada labarin al'umomi da suka gabata da kuma abubuwan da za su zo har zuwa tashin alkiyama illa wanda yake alimul ghaibi wash-shahada sannan kuma ya sifa ya ci gaba da yi ma kansa kirari yace ghafiriz dhanbi shine mai gafarta zanubai wato shine mai gafarta nan azzambi zunubi amma abinda ake nufi jinsi jinsi na zunubai Allah madaukakin sarki shine mai gafarar zunubai ga wanda duk ya tuba wato mai sitirce zunubai ga mu'mine mai al-ghufran shine sitircewa kun san daga nan ne aka samu al-maghfar kwalkwali kwalkwali da ake sawa ya tsare ka wannan ana ce masa a larabci al-maghfar saboda yasturu ra's yana sitirce kai daga sara na takobi ko caka ta mashi ko caka ta kibiya to haka nan ma Allah yake zunubai wato in suka bayyana suna halakar da mutum suna tasiri a jikin mutum a fuskarsa a kamarsa a arzikinsa a yanda yake a cikin zukatan mutane a yanda ake kallon sa kamar yanda ya zo a hadisin Ibn Abbas mun sha ambatonsa to Allah ya sifanta kansa da cewa shi ne ya rufe su ne in ya rufe su bi ma'ana ba za su yi wani tasiri ga mutum ba shi ne Allah ya gafarta wa mutum zunubai la a duniya wala a lahira shi ne a nan a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yake da munasaba afwan ba a hadisin hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin munajatin Allah da bawansa yake cewa Allah azza wa jalla ranar lahira zai ce atadhkuru dhanba kaza wa kaza kasna da zunubin nan na kaza da na kaza katna da zunubin nan na kaza da na kaza fa yaqulu na'am sai ya ce na'am ya tuna ya rabbi ya ubangiji na fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah ta'ala ya ce ana satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka alyawm to ai nayi maka sutura na sutirce maka shi a duniya ba wanda ya gani baka san kai ba a san kai ba wa ana aghfiruha laka alyawm kuma ni a yau zan kafarta maka Allah ka ba mu wannan fara kowa akwai irin abin da yayi wanda Allah ne kadai ya sani sai shi sai Allah Allah ya rufe ba zai haka mutum zai tafi da shi har kabari to Allah ya rufe asiri a nan duniya yace to lanan lahira kuma zan gafarta maka to shine gafiru dhanbi wa qabilu tawbi kuma mai karban tuba Allah kenan wato mai karban tuba komai sabanka in ka dawo ka tuba Allah zai karba dan shaydan ɗaya daga cikin abin da yake halakar da bani adam ya sa musu mummunan zato ga Allah sai ya ce a tuban mu zuru kake yi kai ka ce ka tuba inda gaske ne in ka tuba kakka sake mana amma ka sake komawa gara ma ka hakura kawai ka zo mu tafi haka shaydan zai nuna maka ƙarya kake yi tuban mu zuru kake yi haka shaydan zai riya maka to in ka san cewa Allah qabilu tawbi ne mai karban tuba ne komai yawan zuwa ka tuba din shi yasa ma daga cikin sunayen da ya ambatan ma kansa a cikin alqur'ani cikin asma'ullahil husna wa huwa at-tawwabur rahim shine mai yawan karban tuba bai ce at-ta'ibu ba babu suna ba a ce a cikin sunayen Allah wa huwa at-ta'ib ba sai dai wa huwa at-tawwab ko huwa wa huwa qabilu tawbi kamar yanda yazo ana mai karban tuba kaga at-tawb jinsi ne sunan jinsi ne wanda yake dukkan tuba koda ya karrabu koda ya maimaitu to Allah ne karbar sa ne kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan bawa yayi zunubi sai ya tuba sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku bawa na yayi zunubi ya san yana da ubangiji wanda yake yin azaba akan zunubi kuma yake karbar tuba ya karbi tuba na ya tuba zuwa gare ni Allah ya ce ku shaida na karbi tuban sa in ya sake komawa ya sake zunubi sai Allah ya sake ce ma mala'iku wannan magana ya zo a cikin hadisin aka maimaita har sau uku in ya sake yi na hudu sai Allah ya ce ma mala'iku ku yi shaida in dai zai tuba ni kuma zan rinka gafarta masa kuma Allah ta'ala ya ce ya dan adam da zaka zo min da cikin kasa na zunubai ni kuma zan zo maka da cikin kasa na gafara آمين غافل وقابل التوب شديد العقاب amma kuma mai tsananin ukuba mai tsananin ukuba wanda take mai tsanani akan waɗanda suka saba masa mai tsanani akan waɗanda suka saba masa ko wannan sifa ce wanda take tabita ga Allah madaukakin sarki ba duk da yake tazo da sigar wato da sigar sifa da sigar ismul fa'il kamar na qabil taub mai yi kamar yana nuna nan yanzu ko nan gaba a koyaushe ba abu ne wanda aka rata ya shi ba da sifa wato da zamani wanda yake iyakantacce bal tazo da sigar suna din ne dan tayi nuni akan subut dan suna yana nunan tabbatuwa wato Allah haka yake tabbatacce ne akan wannan shadidul iqab mai tsananin uquba Allah jalla wa ala wato uqubar sa ba za a iya jure mata ba ba wanda zai iya jure mata saboda tsananin uqubar saboda uqubar Allah Allah madaukakin sarki bai yi uquba wanda yayi wani daga cikin halitta da zai iya jure mata ba Allah bai halicci wannan azabar ba bai halicci wani daga cikin halitta da zai iya jure ma azabar Allah ba sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis haka in suka shiga azabar Allah haka za su ce duk daidai ne a wajen mu ko mi raki ko mi haƙuri kai raki kai kuka ba za a ji tausayin ka ba kai haƙuri wai kai kana da jimiri ba zai amfane ka ba haƙurin ka zittaul to tare da cewa kuma Allah madaukakin sarki shadidul iqabi ne to kuma sai yace zittaul ai ma'abucin falala shi Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne at-taul shine kyauta waje take ta falala mai isa akan waɗanda akan waɗanda suka san kyautar Allah wato Allah madaukakin sarki ma'abucin wadata ne gabarun kowa kuma mai yin ni'ima ta hanyar wanda ya cancanci uquba din ya kyale shi tunda shi Allah madaukakin sarki ba yana uquba bane dan ya huce haushi kamar dan adam ai dan adam kamar da aka ce yana ramuwar gayya wanda tafi gayya ciwo abinda yake so kenan an masa ya rama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wayashfi sudura qaumin mu'minin wato ya sanya sanyi a cikin zukatan kirazan mutane mu'minai ta hanyar cewa waɗanda suka zalunce su ga su Allah ya sallada su a kansu sun rama abinda suka yi musu sun karkashe su wannan yana da dadi kaga wanda ya kaga yau gashi wanda ya zalunce ka yau gashi ya zo a hannunka ko wanda ya zalunce ka ka je kana nema ai maka alfarma ka je da dan fayil dinka ka je da dan fayil dinka ya barka ka je ka ga CEO ya hana ka shine sarkin kofa shikenan juyin Allah ya kawo sai gashi shi wannan masinjan ya zamanto kan cewa shine masinjan ka yaya zai kai kuma ya zaka ji sai ga wata yar dariya zaka in baka san Allah ba sai ka to shi Allah ba haka yake ba shi Allah ba haka yake ba saboda Allah ba shi da bukata shi Allah baya azabar huce haushi shi yasa Allah sai yace duk da yake shi shadidul iqabi ne to amma kuma bitawl ma'abucin falala ne wanda daga cikin falalarsa sai ya ni'ima na kan cewa kai laifin amma ba zai azabtar da kai ba shine kamar yadda Allah ta'ala yace ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabar taku in kuka gode ma Allah kuma kuka yi imani لا إله إلا هو باب أبو بوتادة جسكيا سيشي إليه المصير يزوى غريشي نيما كوماتكي وانا الله يبوت وانا سورة وانا كراري يزوى غريشي يزوى غشي كنسا شي أكن كنسا يبو كنسا دا كنسا يبو كنسا دا كنسا شي يسا وانا آيوي سنة دا جسكين آيوي واتو صفات الله آيوي صفات كما سو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم دا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ngani duk waɗannan sa daga cikin ayoyin sifat waɗanda Allah yake ma kansa kirari to domin shi Allah jalla wa ala ba wanda yake son kirari irin Allah shi yasa yayi bi kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin Allah shine kadai ya cancanci kirari shine kadai ya cancanci kirari shi yasa idan mutum ya mutu ake masa kirari da kan cewa kai a bangon marayu ya tafi gatan zawarawa ya tafi mala'iku za su ci to kai ne kaza din wato kai ne kaga ya tabbata wato ƙarya kawai ake domin da kai ne da baka tafi ba saboda haka wanda ya cancanci ceto shine Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin azkar din gama sallah yake cewa lahu sana'u له الثناء الحسن له دين نان اكد الارابچين اكا قدمر دا واتو حرف الجر دا ضمير ينا نوفن القصر واتو له لا لغيره الثناء الحسن كيكاون يبو غريشي ني شي كدي غريشي ني شي كدي دن شي ني يچنچنچا ايبيه شي دومن شي ني وند يكي ا واتو مي صفات الكمال حقيقه to sannan Allah ta'ala yace ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta wato ayatul lahi anan ana nufin alqur'ani da kuma ba ma alqur'ani ba hatta ayoyin sararin samaniya babu wanda yake jayayya da su akan cewa suna nuni da kadaituwar Allah kamar yadda Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu numa musu ayoyinmu a cikin sassa da kuma a cikin kawukan su har sai ya bayyana a gare su kan cewa alqur'ani gaskiya ne to ba wanda yake jayayya akan ayoyin Allah yayin inkarin su na alqur'ani da kuma ayoyin Allah da ya sanya a cikin halitta illal ladina kafaru sai waɗanda suke kafirai waɗanda suke sun riga sun sanya zuciyarsu akan ba za su yarda ba domin shine ma'anar alladina kafaru wato sun kulla zukatansu ba za su yarda ba ba ma za su yi tunani ba fala yadurruka taqallubuhum fil bilad dan haka jujjuyawa su a cikin birane kada ya rudar da kai wato jujjuyawa da suke wajen rayuwa da yau suna cikin wannan ni'ima gobe suna cikin waccan ni'ima yau suna wannan matsayi gobe suna wannan matsayi yau suna wannan wadaka gobe suna wannan wadaka kar wannan ya rude ka kar wannan ya rude ka fala yazuruka taqallubuhum fil bilad wannan ayoyi da dama sun zo a cikin alqur'ani da suke nuna Allah madaukakin sarki yake ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ma ya miƙa ganinsa ya zuwa ga abin da suke da shi na kyalkyalin duniya domin wanda Allah ya ba su dan ya fitine su ne to nan domin abin da mutum zai ce shine Allah ya ce ba waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah sai kafirai to ga waɗannan suna jayayya da ayoyin Allah amma kuma ga sunan sai jujjuyawa suke a bayan ƙasa kamar ba su yi ma Allah komai ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu da wannan innama nulli lahum liyazdadu ithman wala yahsabanna alladhina kafaru annama nulli lahum khairun li anfusihim innama nulli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin wato kada kafirai su tsammanin kan cewa abinda muke musu shifta da shi muna yi musu shifta muna ba su ne muna ƙara musu ne alheri ne ga kawukan su innama nulli lahum liyazdadu ithma muna shimfida musu ne muna musu shifta mu kyale su ne domin su ƙara laifi akan laifin su wala kuma azabun muhin azaba ta kunyatarwa za ta tabbata a gare su to sannan sai Allah yayi wa'azi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tunatar da mu wannan hakika da Allah yake ta kada ka rudu da waɗanda suka kafirta suke jayayya da ayoyin Allah yace kadzabat qablahum qaumun nuh mutanen annabi Nuh gabaninsu sun karyata wato sun karyata manzon su kamar yanda waɗannan suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahzabu min ba'dihim da kuma rundunoni wato rundunonin mutane da suka rinka haduwa domin su yaki manzannin Allah gaba min ba'dihim bayan mutanen annabi Nuh kamar Adawa da Samudawa da sauran su waɗanda waɗannan Allah ta'ala yace yace ulaikal ahzab ko yace waɗannan sune ahzab kadzabar qablahum qaum nuh wa kadzabar qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzabar rusul fa haqqa wa'id ta suratu sa'd kuma fa kadzabar qablahum qaum nuh wa ad wa fir'aun dhul awtad wa thamud wa qaum lut wa ashabul aika ulaikal ahzab waɗannan sune al ahzab waɗannan sune al ahzab to sune Allah yace to dukkanin su fa sun karyata muhammad kullu ummatin bi rasulihim ko wace al'umma tayi nufin mummuna tare da manzon su li ya'khudhu domin su rike shi su danke shi wato su kama shi domin a su kashe shi ko su kore shi ko su mayar da shi bawa kamar yanda Allah ya ce wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ka gani sun duk abinda suka yi kenan wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuruna wa yamkurullah yayin da kafirai suke yin makirci liyaqtuluka su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka ko su daure ka aw yukhrijuka ko su kore ka to duk wannan yana daga cikin abinda al'ummi suke gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajadalu bil batil kuma suka yi jayayya da ƙarya sun san ƙarya suke yi amma suka yi jayayya da ƙarya liyudhibu bihi alhaq dan su kawar da gaskiya da wannan ƙaryar ga barin makarrinta sun yi wannan fa akhadtuhum Allah yace sai na damke su fa kaifa kana iqab ya uquba ta ta kasance Allah yana ta maimaita wannan a cikin alqur'ani dan mi izina kuma Allah ya sa al'umma tarihin dan adam bai manta da wannan ba Allah bai mantar da al'ummomi tarihin mutanen annabi Nuh da Adawa da Samudawa da Fir'auna da sauran su ba domin yayi ta maimaitawa a cikin alqur'ani to domin wannan ya zamanto wa'azi jayayya da gaskiya ita ce al'adar kafirai kuma sawa'un kafirai din mabiya ko shuwagabanni amma mabiya su sai su ce an ziga su je ai ga abin da malaman mu suka gaya mana ai ga abin da shuwagabannin mu suka gaya mana ga abin da kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kullu shaytanin marid daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya ba da ilimi ba yana bin dukkan shaytani mai taurin kai to mabiyi kenan wanda shi ba shi da wani abu sai dai an ziga shi an tun an ingiza ke sai je ya fada shi kuma baya amfani da kwakwalwarsa baya amfani da wani abu na haske da wa'azi da Allah yake sanyawa a cikin zuciyar kowa baya sauraro an iza shi ya zamanto safihi akwai kuma waɗanda suke su manyan ne yayin da suke jayayya da jahilci dan su buce hasken gaskiya yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya ifrihi liyudilla an sabilillah to wannan sune shuwagabannin wanda suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da haske ba ba tare da shari'a ba ba tare da wani littafi mabayyani ba to dukkanin su Allah madaukakin sarki yace fa akhadtuhum da mabiyan da shuwagabannin da mabiyan dukkanin su Allah madaukakin sarki yana azabtar da su amma shuwagabannin a bayyane yake amma mabiya saboda sun yi biyayya ga wanda yake sun yi biyayya tare da rashin amfani da hankalin su bayan gaskiya ta zo musu to sai Allah madaukakin sarki yace kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar to kamar haka ne kalmar ubangijinka ta tabbata akan waɗanda suka kafirta cewa su ƴan wuta ne wato wannan shine yadda Allah ya tsara halittarsa cewa akwai waɗanda yake wato Allah da yake waɗannan zai cika jahannama da su kalma Allah sai ta tabbata kuma za ta tabbata din kaga kan cewa sun cancanci jahannama dan su ne suka yi abinda suka kai kansu zuwa ga cikin jahannama shine alladina kafaru sun yi kafirci to kamar yanda Allah ya halakar da waɗancan kamar yanda kalmar Allah ta azaba ta tabbata akan su haka kalmar Allah take tabbata akan dukkan wanda yake kafiri kalmar Allah ta riga ta tabbata akan kafi akan wanda ya kafirce ma Allah wanda ya ki wato wanda ya watsar da Allah ya ki yarda ya ki imani da Allah kan cewar shi dan wuta ne wannan tabbatar da kan cewa waɗanda suka kafirta yan wuta ne kuma dalilin shiga su wuta shine kafirci ba dan su bakake bane ba dan su farare bane ba dan su yan wata kabila bane dan abin da suka yi ma kansu ne na kin yarda da Allah kin yarda da Allah shine ya sanya su suke jayayya da ƙarya domin su bice gaskiya me ma'anar jayayya da ƙarya dan a bice gaskiya hujja ta bayyana a gare ka ka gane amma kokari kake ka kamo to me zan me wannan yake nufi me zan rusa wannan magana menene zan kamo me research ya nuna kana kokarin ka san dukkan hanyar da zaka kawo wani abu maksudin ka guda ɗaya ne wato ka ƙaryata wannan abin da aka faɗa maka na gaskiya ita ko gaskiya ba ta ƙaryatuwa sai wanda ya ƙaryata ta ya san cewa maƙaryaci ne duk wanda ya ƙaryata gaskiya ya san cewa shi maƙaryaci ne domin ƙarya Allah madaukakin sarki bai yi gaskiya ta ƙaryatu ba sai dai kai ka ƙaryata kanka da kanka kamar yanda Amr bin al-As yace ma Musailima kai ka san cewa na san kai ƙarya kake saboda shi kansa maƙaryaci din ya san ƙarya yake to amma in ba hali irin na shaydan ba menene zai sarka ka ce ka san ƙarya kake amma ka ce ba ƙarya nake ba haka yake wannan shi dai ainihin halin shaydan to irin waɗannan halaye fa su alqur'ani yake nusar da mu dan mu guje su kuma suna zuwa ma ɗaiɗaikun bani adam suna zuwa ma ɗaiɗaikun bani adam a cikin mu'amala zaka ga wanda yake mu'amala a haka to irin wannan sai kai masa wa'azi da lubisi da saukin kai dan ya gane wannan cutar da take tare da shi cuta ce da fusga ta ɗabi'ar shaydan ɗabi'a ce ta shaydan bayan kuma kai dan adam Allah ya sa maka ɗabi'a irin ta mala'iku amma kuma ka yarda ɗabi'ar shaydan ta fusge ka to wanda duk kake ganin sun fada cikin kafirci da wannan sun sallama ɗabi'ar tsarki da Allah ya halicce su da ita sun miƙa wuya ga ɗabi'ar shaydan shi yasa ake ƴan aljanna mala'iku za su ce musu ibtum kun tsarkaka ai kun tsarkake kanku daga ɗabi'ar shaydan kun sifantu da kyakkyawar ɗabi'a ta mala'iku wanda annabawan Allah suka zo su dasa ta a cikin ƴan adam Allah ka sanya mu cikin masu rabo wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يضبطه الأولون والآخرون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da suke mana wasiya ne musu addu'a Allah ka biya su musu bukatun su akwai ɗan uwanmu Alhaji Kabiru da yake zuwa wannan majalisi wanda muke yi ma mahaifiyarsa addu'a to Allah ya karbe ta muna roƙonka Allah ka karbe ta cikin rahama Allah ka gafarta mata Allah abinda kake bayarwa na matsayi ga waɗanda suka mutu a cikin ranakun azumi Allah ka tabbatar mata Allah ka kyauta bayanta Allah ka haskaka kabarinta Allah ka amintar da ita daga azabar kabari Allah ka shigar da ita aljanna Allah ka sadata da ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwanmu ma shi ma makwabcin wannan masallaci wanda matarsa almajiran wannan majalisi ne Alhaji Salisu Ahmad wanda kwanaki uku da suka wuce ita ma ajalinta ya sauka
muna roƙonka Allah ka gafarta mata
amin
Allah ka sa aljanna makomarta
amin
Allah ka aminta da ita daga azabar kabari
amin
Allah ka sa kabarin ta zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna
amin
Allah ka bama wanda ta bari hakuri Allah ka kyauta bayan ta
amin
masu neman addu'a a maza da mata Allah ka biya musu buƙatunsu
amin
marasa lafiya muna roƙonka Allah ka tashi kafadin su
amin
akwai dan uwan mu wanda yake cikin wannan ladda ɗaya daga cikin masu hidimar wannan masallaci wanda iyalinsa take tsugune neman haihuwa za a yi mata aiki muna roƙonka Allah ka aminta da ita
amin
Allah ka raba su lafiya
amin
Allah ka arzuta Allah ka sanya abin da za ta haifa ya zama to lafiyayye
tsarewe
akwai ƴan uwa ƴan uwa da muke da su a majalisar dokoki sun nemi mu tsananta addu'a akan halin da wannan kasa take ciki muna roƙonka Allah ka saka musu da alkhairi
amin
Allah da dama muna roƙonka akan halin da wannan kasa ta mu take ciki Allah muna roƙonka ka amintar da mu
amin
Allah ka yi shirya mana alkhairi a wannan kasa ta mu
amin
Allah dukkan wani mummunan sharri da ake shirya mana wannan kasa Allah ka watsa shi
amin
Allah ka tsare wannan kasa da tsarinka
amin
Allah ka kare ta da kariyarka
amin
Allah ka inganta mana wannan kasa masu mulki nagari
amin
Allah ka inganta Allah ka ƙin Allah ka kaddara mu wannan kasa masu mulki nagari
amin
waɗanda kuma muke da su a yanzu Allah ka kyautata mulkin su
amin
Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma
amin
da abin da zai tabbatar da izza ga wannan al'umma
amin
da abin da zai ije dukkan wani mummunan makirci ga wannan al'umma
amin
Allah ana yin shirin makirci musamman ga musulmin wannan kasa musamman ga musulmin wannan bangare na wannan kasa Allah muna roƙonka ka isar mana
amin
Allah ka isar mana
amin
Allah ka isar mana
amin
sallallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru Allahumma kufa anna ba'sal kufar
amin
anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila
amin
anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila
amin
hamim la yunsarun hamim la yunsarun hamim la yunsarun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.